Sashen Hausa na muryar Amurka yake magana da wannan hantsin Juma'a 19 ga watan Janairun shekarar 2018 19 akan mitoci da suka hada da 16.25 da kuma 60. A jamhuriyar Niger ana iya jin tattashar mu ta VOA Africa zango 102.5 ko kuma ta gidajen radio amfani Fara'a, Sarauniya, Nomad da Laltaniya. Sai kuma Alpha Radio a birnin Kumasi na kasar Ghana, yayin da a duniyar gizo ta internet kuma za a iya satin za a ji mu a voa.com ko kuma sashen Hausa.com. Jama'a barkamu da warhaka, babaya kuma makeri ne tare da Alheri Grace Abdu, muke farin cikin sake saduwa da ku a cikin wannan shirin namu na hantsi. To ko bayan kun gama jin labarai za ku ji cewar ƴan sandan jihar Ondo sun kama wasu mutane masu satar bil'adama a wani wuri da ake kira Morele Junction a cikin jihar. A jamhuriyar Niger kuma wata tawagar majalisar dokoki ce ta kai ziyara a jihar Agadez domin ganin irin hali da ake ciki inda aka samu rikici ko kuma rashin fahimtar juna tsakanin sojojin Amurka da kuma mazauna yankin. Muna kuma dauke da shirin kallabi wanda Maryam Dauda za ta gabatar, sannan kuma da sharhin jaridun nan Amurka da Daula Salim za ta gabatar. Sai kuma sakonni da kuka bar muna bisa na'ura, amma sai mun fara da jin cikakkun labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da hantsi ga cikakkun labaran. Shugaban Amurka Donald Trump da kakakin majalisar wakilai Nancy Pelosi suna ci gaba da tatar baki kan batun gina katanga a kudancin Amurka da ya sanadiyar rufe waɗansu ma'aikatan gwamnati da ya shiga mako na huɗu a yau. A jiya Alhamis, shugaba Trump ya rubuta wa Nancy Pelosi cewa ɗage tafiyar da take niyyar yi zuwa Belgium da Misira da kuma Afghanistan kuma za a sake sa rana ne bayan an buɗe sauran ma'aikatan gwamnati. Ya bayyana ziyarar da za ta kai a matsayin yawon buɗe ido na kwanaki 7. Ya ce idan Pelosi za ta shiga jirgin kasuwa to wannan ya rage nata. Trump ya ce za a ci gaba da rufe ma'aikatan gwamnatin har sai ya samu kuɗin gina wannan katanga.
Without a strong border, America is defenseless, vulnerable, and unprotected. I also want to thank
Ganuwa mai karfi ba Amurka ba ta da kariya sam. Ina kuma so in gode wa jami'an soja sabilin taimakonmu da suka yi a lokacin da aka fuskanci kwararowar bakin haure. Sai dai Pelosi ita ma ta ja daga.
I'm not for war. I'm not for a war.
Tace bana goyen bayan gina katanga, bana goyen bayan gina katanga, bana goyen bayan gina katanga. Ƙungiyar Tarayyar Afirka ta gabatar da wata buƙata da za ta tabazata a jiya Alhamis da yamma, tana kira ga gwamnatin ƙasar Congo ta dakatar da sanar da sakamakon ƙarshe na zaben shugaban ƙasar da ake takaddama a kai bisa dalilin cewa ana matuƙar tababa a kai. A yau Juma'a ake kyautata zaton kotun tsarin mulki ta ƙasar Congo za ta yanke hukunci a kan ƙarar da babban abokin hamayya ya shigar yana ƙalubalantar sakamakon zaben. Martin Yorulo ya buƙaci a sake ƙirga kuri'u bisa zargin an yi a ringizon kuri'u. Dagewa kan wannan sakamakon zaben yana iya haifar da tashin hankali a ƙasar da take hankoron miƙa mulkin demokuraɗiyya cikin kwanciyar hankali da lumana karan farko tun da ƙasar ta sami 'yancin kai a shekara ta 1960. Waɗansu 'yan bindiga da ba a san ko su wane ne ba sun harbe suka kuma kashe wani ɗan jaridar ƙasar Ghana da ya yi fice wajen rubuta rahotanni da suka shafi batutuwan fallasa. Ahmed Hussein Sile yana da ɗaya daga cikin 'yan jaridu biyu da suka bankaɗo ƙazaman cin hanci da rashawa da ya ritsa da shugaban hukumar ƙwallon ƙafa ta ƙasar Ghana Kwesi Nyantakyi. Waɗansu 'yan jarida da sashen Hausa ya hira da su sun bayyana takaicin kashe ɗan jarida tare da jaddada cewa wannan ba zai sa su ƙasa gwiwa ba, suka kuma yi kira ga hukumomi su gaggauta bincike da kuma hukumta wanda ke da alhakin kisan, yayin da suke kira ga jami'an tsaro su ba 'yan jarida kariya. To kuna shan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ɗan takarar shugaban ƙasa na babbar jam'iyyar hamayya a Najeriya PDP Alhaji Atiku Abubakar yana ziyara a nan Amurka, inda ya gana da waɗansu 'yan majalisar dokokin ƙasa yayin da yau yake shirin zuwa ma'aikatar harkokin wajen Amurka. A cikin hirarsa da sashen Hausa jim kaɗan bayan fitowarsa daga majalisar dokokin Amurka, Alhaji Atiku Abubakar ya bayyana cewa ya tattauna ne da 'yan majalisar kan batutuwa da suka shafi Najeriya da kuma dangantakar Najeriya da take so ta ƙarfafa tsakaninta da sauran ƙasashen duniya musamman ma Amurka. Atiku, wanda ya ce ya zo Amurka ne bisa gayyatar waɗansu ƙungiyoyi daban-daban, ya kuma bayyana cewa yana shirin kai ziyara ma'aikatar harkokin wajen Amurka, inda zai tattauna da waɗansu jami'ai daga nan kuma ya gana da 'yan kasuwa. Dan takara na jam'iyyar PDP ya ce ziyarar tasa Amurka manuni ya ce da cewa babu gaskiya a cikin abin da ake faɗa wa mutane game da shi. Ya ce ziyarar da ya kawo za ta ƙara ƙarfafa waɗanda har yanzu suke da shakku cewa ba shi da tabo da suke tabo yana kuma ana wannan kuma zai hana shi zuwa Amurka. Ya bayyana cewa Amurka a shirye take ta mara wa kowace ƙasa da take bin tafarkin demokuraɗiyya baya, sabili da haka ya hakikanta cewa tana tare da Najeriya a ƙoƙarin ƙasa na kare mulkin demokuraɗiyya.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla. A kokari da rundunar 'yan sandan Najeriya ke yi na yaƙi da masu satar mutane, 'yan sandan jihar Ondo sun kama wasu mutane da ake zaton masu satar mutanen ne a wani wuri da ake kira Morele Junction a cikin jihar. Ga Hassan Umar Tambuwal da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton.
Rundunar 'yan sanda ta jihar Ondo tare da haɗin gwiwar wasu jami'an tsaro sun kama wasu da suke zargin masu satar mutane ne, su shida ɗauki da bindigogi ƙirar gida. 17 a jihar Ondo, kakakin rundunar 'yan sanda ta jihar Ondo DSP Femi Joseph Femi ne ya tabbatar wa muryar Amurka kama mutanen ta wayar tarho.
Got them day before yesterday around 4 a.m. at the junction at Morele with so many locally made
DSP Femi Joseph Femi yace da sayin safiyar wayewar garin jiya ne suka kama mutane shida da misalin ƙarfe 4 na safe a mahadar Morele, dauke da bindigogi ƙirar gida da yawa kimanin guda 17 da adduna da yawa da makarhuna layu da guraye da yukake. Na tambayi kakakin rundunar 'yan sandan ta jihar Ondo ko yaya suka gano waɗannan abubuwa, sai ya ce
the villagers that gave us the tip off, we asked them question, they couldn't give satisfaction accounts of how they came to that area.
Ya ce mutanen ƙauyen ne suka kwarmata musu a game da mutanen da aka tambaye su, basu bada gamsasshiyar amsa ba ta yadda sun ka zo a yankin. To menene gaskiyar cewa sun kama mai yiwa mutanen leƙen asiri? Sai ya ce
yes we actually arrested one guy. He was the one that used to give information out to kidnappers.
Kakakin rundunar 'yan sandan ta jihar Ondo yace haka ne wanda son haka ma shi yake baiwa masu satar mutanen bayanai a game da 'yan sanda. Na tambaye shi to da ma sun taba kama masu satar mutane a wannan yanki? Sai yace
oh sure.
Femi Joseph Femi yace tabbas sun taba kamawa. To ina gaskiya cewa sun kama wanda ya kashe wata tsohuwa 'yar shekara 75 da haihuwa saboda tana tona musu asiri?
Yes, my brother, we arrested two suspects, one Lioness and the other one Samuel. It's in India and cultivation. They confessed that they had to hack down the 75-year-old woman.
Sun kama wasu mutane, ɗaya mai suna Lioness, ɗayan kuma Samuel, da suka yi ƙaurin suna wajen noman tabar wiwi. Sun yi ikirarin cewa sun halaka tsohuwar ne 'yar shekara 75 da haihuwa saboda tana gaya wa jami'an tsaro abin da suke yi na noma tabar wiwi. DSP Femi Joseph Femi ya ce da zaran sun kammala bincike za su kai waɗanda suke zargin a gaban kotu. Hassan Umar Tambuwal, muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya.
To a gaida Hassan Umar Tambuwal. A ƙarshen wata ziyara da ta gudanar a yankin Agadez, wata tawagar 'yan majalisar dokokin jamhuriyar Nijar ta bayyana gamsuwarta da gudunmuwa da sojojin Amurka ke bayarwa wajen tabbatar da tsaro a wannan yanki mai makwabtaka da ƙasashen Libya da Algeria. Wakilin muryar Amurka a birnin Yamai, Sulemumuni Barma, ya aiko mana da ƙarin bayani.
Yawaitar jita-jitar huskantar rashin fahimta a tsakanin al'ummar Agadez da dakarun Amurka da ke da sansani a wannan yanki ya sa majalisar dokokin kasar Nijar aikewa da tawaga domin ganewa idanuwanta zahirin abin da ke faruwa. kamar yadda shugaban kwamitin tsaro a majalisar dokoki Hamma Asa ya shaida mun.
Mun yi musu tambaya shin menene makasudin zakoku na Niger surtu na Agadez. Sun ba mu bayani ne da cewa gwamnatin Niger ya tambaya a bashi hannu bisa ga zancen tsaron kasa. Lalle an duba bangaren Agadez fadin kasa mai yawa da abun da ya kamata a taimaka ma soji wajen horo da kayan yaki da ayyuka na ci gaba na talakawa da matsaloli na bakin habre duka waɗannan abubuwa mun gani sun tabbata sojojin nan suna yin su kuma ba sun zo bane ga halin yanzu waɗanda suke can dan su dauki bindigogi su tai wurin yaki katanas sun zo ne su horar da ƴan Niger kamar yadda shugaban da'ira president na kwansai abinda ya gaya muna ya ce babu wata matsala wadda su sun ka gane ta balle su kawo ta.
Ziyarar wacce ita ce ta farko da ƴan majalisar dokoki ke kaiwa a irin wannan sansani ta ba da damar samun haske sosai game da wasu abubuwan da a can baya jama'a ke da jahilci a kansu.
Akwai tambaya wadda mun kai musu kai mun ji labari an ce har zinariya ma kuka kwasa kuna tafiya da ita kaza hori baki sun ka ci a haram.
Ana iya cewa zaman sojan Amurka a nan Niger alheri ne sabanin yadda wasu ke kallon sa tamkar wata mamaya ta ƴan mulkin mallaka.
Sojojin nan wani Amurka wasu ba su san ba inda ma Niger take. Kenan mutum bai zuwa ya sai da rayuwa ta a kasar da bai sani ba ya baro kasa ta a ce kuma ya zallahi.
Jami'an fafutuka irin su Salisu Ahmadu sun yaba da wannan yunkuri na majalisa saboda haka suka gargadi soja da al'umma su kasance tsintsiya madaurin ki daya a yakin da ke gaban kasashen da ke fama da ta'addanci.
Sojinan su tabbata ku duk abin da za su yi in sun kiyaye wa al'umma hakin su in Allah ya yarda al'umma ko da akwai kangararru suna iya komowa su gyara a cikin su al'umma su zo su daidaita a cikin sahu su ma su ce illa sun ba da kai don saboda sun gane ashe wannan abin kuskure ne suka yi.
Kasar Amurka wacce yake kan gaba a sahun kasashen da ke dafawa Niger a yakin da kasar ta kaddamar da masu tayar da kayar baya na horar da jami'an tsaronta dubarun yaki sai samar da bayanan sirri ba idan tallafin kayan aikin da Niger din ke samu akai-akai daga kasar Amurka. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
A gaida Sule Mumuni Barma. To sai dai kafin mu ci gaba za mu shakata da wannan waƙar da ke zuwa.
Allah na magani talakawa ma na magani kaga dan tilar makula da su tana jirgin birnin Yamani shin jirgin birnin Ingila to ja ka da Italiya in ya dan foka ya kariya bakin wallahi dangana motocin talakawa suna tsaye tun da kayan su ne ke saya yau idan talaka ba sai kaga kayan sai ya rufe anan ga cikin Lagos kuma ga Badshu ga Laina shin ga labintin zabadin an kafa haka ke calaran duk sun kafa dubu babban kantikin su wai dudan talakawa an kai mutukan talakawa sai du waɗannan dolaran da fe jirgin sama mai rugujin tsiya kaga shi ma ba zai tashi ba to idan talakawa ya shiga shin jirgin ƙasa kajiya dan talakawa an kai dama su ne ke shiga sannan zai dawo da su sannan su ne za ya kai sannan zai dawo da su mutukar talakawa a shiga kaga jirgin ba zai tashi ba talakawa don muku gargaɗi gwamnatin wani in ba na ku ba ai yana da wuya ta kula da ku wannan mota ce ka saya in ba hanya za ka yi don haka gwamnati ta tuna ta yi kwalta ma keke a ƙauye da cikin birnin gari motocin talakawa don su hau matukar in ba kan lafiya je ka kashawo magani Allah na ma magani kaga gwamnati na ba magani talakawa shi in kun tuna gwamnati ta yi mana ƙoƙari ga makarantu ta gina sannan ta yi middle school sannan ta yi college school ga university ta mana shauran makarantun nan kasan da ayan talakawa an kai watan watan in kuntuna domin su da su ne kasa domin su ne manyan gaba. Dubban jama'a sun tabbata Majalisar Ɗinkin Duniya muna da wakili a can kuma Paris a ambassador, America akwai ambassador, Russia akwai ambassador, Italy akwai ambassador, Mexico akwai ambassador, Holland akwai ambassador, German ga ambassador aikin talakawa sun kai tai don su kulla zumunci mu da su. Talakawa shi ɗin kuntuna gwamnati na mana kokari ɗin dare ya yi ɗin kuntuna muna bacci a cikin gida ana mana gadi dogari. Talakawa na yi kura guji in hanyar masu lalace a kira wannan ƙauye ya zo a kira wannan ƙauye ya zo a yi aikin gayya nan da nan irin haka za mu yi ci gaba.
Kowa da lada fatan an shakata da wannan wakar. Waɗannan shirye-shiryen da yana zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu ko karfe 2:16 na dare ga shirin Kallabi.
Assalamu alaikum, barkamu da sake saduwa a cikin wannan shirin na Kallabi. Idan masu sauraro ba su manta ba, a makon da ya gabata, shirin ya fara kawo muku hirar da wakiliyar murya Amurka Baraka Bashir ta yi da Malama Husaina Sulaiman, mai sana'ar guga a gidanta. A cikin shirin namu na yau, za ku ji ƙarashin wannan hirar, inda ta ci gaba da bayani akan yadda ta koyawa wasu matan wannan sana'ar. Ga Malama Husaina.
To ba mu dade da wannan zama ba sai muka samu wannan gida sai muka dawo nan. To shikenan sai to duk kwasomi muna haka da wanda suke dan kakawo haka sai suka ci gaba da kawowa. To a yanzu dai in takaice miki kusan shekaran mu biyar kenan kin ga abin da ya kasance da ƴan mata haka da yaran mu haka duk sana'o suke.
Mutun nawa ke karkashin ki yanzu a takaice?
A yanzu a takaice a gaskiya ko yara na dakin nan ƴan mata guda biyu ne. Kuma kin ga dakin karshen can su ma kin gani da ƴan mata haka duba su ma suna maman su mata na yi.
Mutun nawa?
Eh su ma nan dakin su uku ne.
Kenan a takaice kin ga mutun biyar.
Yawwa to kuma kin ga yadda rika ita ma tana yi. In Allah ya kawo ta ita aka kawo ita ma idan sun yawa dakin nan ce ma an rika yake ma gashi. Ita ma sai ta yi mutum shida kenan.
Kin yi sanadiyar mutum shida suna sana'ar guga.
To kuma sai kasance daidai idan ko namiji ne haka zai fita kasuwa yana sauri sai ya ce aje akai kayan guga. Sai kasance kin ga kayan boko haka na yara da na manya za a kawo. Kin ga yanzu set din yanda muka ƙara kuɗi set din kayan boko 20-20 ne na ƴan mata na maza 20 kayan maza magidanta 25 kala 50. Sai kasance yanzu yaron can ɗakin sai ma kin gani yanzu sai ya hada ma da wanki da guga duk yana yi. Anan sha.
Yanzu dai gidan nan yanzu gidan wanki
ne. Idan kika ce gidan guga ma za a ki ana kayakin nan layin za a ce miki gidan da ake guga.
Kukan yi gugan kaya seti kaman kala nawa?
Gaskiya ba zan iya gidan da gidan miki ba. Tunda zaka wani zaka kulle zaka yi masa ta 200, wani ta 300.
Ta 200
ta 200
kenan.
Ka stargo ta 200 zaki goyi kaman 150 ya kasance kala 10. Zaki goyi kamar kala 14 kenan.
Kuma a rana kikan yi kulli nawa?
Gaskiya a rana in dai ba abin da zan yi. Ina gama ayyuka abubuwan da zan yi da safe. Zan yi kamar kulli biyu, zan yi kamar ta 400, 500 ke har 600 ma. Dan wanda za su shigo.
A takaice kuna kala kamar 50 a kullum.
Eh gaskiya fa. Sai eh wallahi ban yi kamar dai na yara daga kan yara zuwa manya ka goge sama da 50 ma.
Kai.
Wallahi.
Dutsen guga nawa gare kike?
Dutsen guga yanzu wannan ma dutsen guga ɗaya gare ne. Amma kuma wancan ɗakin su ma suna yi. Suna da shi. Muna da dutsen guga kamar guda biyu. To wannan ma ba nan na bane ba an shi su ne saboda kayan sun taru kuma
ragowar mutane shi dan kowanne ba kowa yana da
wancan ɗaki su ma suna yin da dutsen su wannan ni ma ina yin da namu na wancan aiki kin ga wajen dutse uku kenan aiki amfani da shi
gawayi kuma fa
gawayi
idan na saya
gaskiya ban fanfiye dauka buhu ba saboda na sai za a kata kin ga gidan biredi sai an tara to ni kuma za a kata wani sabshan idan kana sauri ba zan tsaya sai an tara gidan biredi na an kawo zan aika makota mai kwano dai mai rabin kwano ina saya wanda dai zan yi aikin a rana zan siye shi
wani irin alfanu aka samu da wannan sana'a
alhamdulillah gaskiya ba zan iya kayyade ba kin ga na farko kama abin da ya shafi cikin gida na mai gida na haka da yara haka dai abin da ya kamata cikin harkoki na cikin gida gaskiya ina yi dashi dan ni ba ni ma da wata sana'a in bayyana ba
me kalubalen sana'a me kalubalen sana'ar
shi kalubalen sana'a shi kin gani ya kasance tun farko ai dai na miki tarihin musabbabin
wani irin matsala ake fuskanta a ta wannan sana'a akan kikan yi guga a kibiyan kudi ko kuwa gaga
a gaskiya idan ne za a samu jinkiri amma ba za a hana ni ba ko ba gaskiya ba za a samu jinkiri kafin a baka wani gurin wani kuma take yanke ma zai baka dan kin ga kamar wanda suke sauri haka za a shigo kala ɗaya kala biyu da Allah gashi lokaci kaza za a sa ko kuma yaro saurayi yayi wanka shirya zai a gashi a kai kango wani sa'in ma ban gama aikin nan kariya ta ba da sassafe zaki ga an kawo kayan me kala ɗaya me biyu za a fita kasuwa za a kawo agoyi
to me babban buri
eh babban buri na ubangiji Allah ya sa ta fada da wanda Allah ya yanda Allah ya sa yake a cikin ta ma ubangiji Allah shi ma ya ƙara buɗa masa yadda ya kasance a cikin ta
to ni irin kira zaki yi wa musamman mata akan sana'a
eh gaskiya mata idan Allah ya baka sana'a ka rike ta da kyau musamman idan sana'a ta kasance zaka ci gajiyarta ko ba gaskiya ba zaka ci gajiyarta zaka yi abubuwa da yawa abinda ya harkar yara harkar makaranta harkar wani abu cikin gida ne wannan taimaka mai gida alhamdulillah ba abinda zan ci ban ajiye ba amma kuma ina cikin godiya ga Allah ko ba gaskiya ba
to da fatan wannan zai zama darasi ga masu sha'awar fara sana'a masu iya magana dai na cewa in da rai da rabu masu sauraro za mu dasa aya anan sai kuma mako mai zuwa idan Allah kai mu za ku ji mu dauki da wani sabon shirin a madadin malama Husaina Suleiman Adam da Baraka Bashir da ta yi hirar da ita da Ms Julie Gresham da ta taya na hada shirin ni Maryam Dauda daga nan birnin Washington DC ke cewa ku huta lafiya
madalla gaida Maryam Dauda da tawaganta yanzu kuma ga sharhin jaridun nan Amurka
sharhin jaridun Amurka a cikin sharhin jaridun Amurka na wannan makon zamu fara ne da jaridar Washington Post inda shugabar majalisar wakilai ta Amurka Nancy Pelosi ta bada shawara ga shugaba Trump ya jinkirta jawabinsa na halin da ƙasa ke ciki ko kuma ya aika jawabin a rubuce ga majalisar muddin an samu hanyar warwarta zuma da ta janyo rufe ma'aikatan kafin ƙarshen satin nan Pelosi ta ce akwai matakan tsaro da ake bukata a dauka yayin da gabatar da wannan muhimmin jawabin na halin da ƙasa ke ciki da ya kamata a gabatar a ranar 29 ga watan nan na Janairu a wata wasika da ta rubuta wa Trump ta yi masa tuni cewa rufe wasu ma'aikatan gwamnati da aka yi ya shafi jama'an leken asiri da ke kare shugaban ƙasa da iyalansa tare da ma'aikatar tsaron cikin gida amma sakataren ma'aikatar tsaron cikin gida Kristen Nelson ta ce ma'aikatar ta na shirye don daukar matakan tabbatar da ganin an gabatar da wannan jawabi na shugaban ƙasa lami lafiya bari mu leka jaridar Express ta Maryland inda aka rubuta labarin waɗansu ma'aikatan gwamnati da suke kokarin neman abin yi domin su rufa ma kansu asiri dalilin cewa har yanzu ba su da albashin wata ma'aikaciyar gwamnati Cheryl Inzuma Blum ta fara ba da ɗaki haya a cikin gidanta domin ta samu ta biya kuɗin haya wasu ma'aikatan gwamnati sun fara tuƙin motar haya da motocinsu irin na zamani da ake kira da Uber suna kuma neman ayyukan hannu da wasu ƙananan ayyuka domin samun biyan buƙatunsu na yau da kullum da kuma kuɗaɗen da za su ci abinci da kuɗin da za su biya kamar wutar lantarki da kuma katunan wayansu sai daga ƙarshe bari mu je jarida mai suna The Hill inda aka rubuta labari kamar haka 'yan jam'iyyar Democrat da 'yan majalisar dattawan Amurka a ranar Laraba sun nemi ma'aikatar gwamnati da ta maida albashi mafi karanci zuwa $15 a duk awa daya zuwa shekara ta 2024, yayin da yanzu ana biyan $7.25 a duk awa. A dokar da 'yan majalisar dokoki suka saka a shekara ta 2007, wanda tun a lokacin ba a yi wani ƙari ba, amma kuma masu fashin baki a tattalin arziki na cewa wannan ƙarin zai iya saka kimanin mutane $2 million su rasa ayyukansu, yayin da ƙananan kamfanoni ba za su iya biyan ma'aikata albashi da ya kai $15 a duk awa ɗaya ba. Sharhin jaridan Amurka ko saurara na wannan makon, Daula Salim daga nan sashen Hausa na muryar Amurka ke cewa mu huta lafiya.
To madallo a gaida Daula Salim, yanzu kuma ga kaɗan daga cikin sakonni da ka bar muna bisa na'ura.
Alaikum jiyarsa. Me magana Malam Ibrahim Sule Kaudu, anan karamin kuma zamawa. Ma ina garan addu'a ga manyan malamai na Najeriya da duniya gaba daya. Ni ta yi addu'a game da janar Buhari gwanzo Allah sai hai. Wannan kuma din ta 2019 Allah ya yi alkhairi har sai. Ni magana Malam Ibrahim Brafisha na Odugo. Ana garan kuma zaman ki gura na gode ki ga ta da.
Assalamu alaikum sashin Hausa na muryar Amurka. Me magana Alhaji Audu mai zuwa Kampala malamai dorin jihar Jigawa. To al'ummar Najeriya ƴan uwana, ga zaben 2019 ya karatu, muna kira ga 'yan Najeriya da su gudanar da zaɓe cikin gaskiya da adalci. Al'ummar Najeriya ya kamata mu rarrabe tsakanin ƙarya da gaskiya. Idan kuma kunne ya ji, to jiki ya tsira. Mai magana Alhaji Audu mai zuwa Kampala malamai dorin jihar Jigawa.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu, gidan radio America mai ambarka. Mai magana Alhassan Tayar San Problem daga filin je Ajan Fore Niger. Ittece ku ce waɗanda 'yan siyasar ƙasar mu sun ka fara tun shekara 2019 ba ta ƙare ba ne da 21 ta zo. Sun warcece ku ce na siyasa, don Allah su yi ƙoƙarin su haɗa kawunan su 'yan siyasa su haɗa mana kawunan mu 'yan ƙasa in lokacin zaɓe ya yi mu zaɓe wanda ya birge mu ya yi. A warcece ku ce tun yanzu, saboda siyasa abuce mai tada hankalin ƙasa. Bai kamata a matsayin mu na 'yan Nijar da mun kasan abin da ya kamata kuma a ce za mu barin wanzan wallahi kai mu dare. Allah ya sa mu gane mu duka mabiya da 'yan siyasa na ƙasa gaba ɗaya. Mai magana Alhassan Tayar San Problem daga filin jajen Fore Nijar.
Assalamu alaikum. Mai magana Mada Hassan Makahu na Maraɗi a mazaunin Sabon Zango a birnin Kumashi, ƙasar Ghana. Kai Umar Sado, ƙarya ne kake, ka ce wai ba gwamnatin da ta kula da makarantar na kasassu kamar wanga gwamnati. To ai masu lahiya ma ba a kula da su bale na kasassu. Ku dai saboda ana ba ku ne kula ci, shi ya sa kuke ɗarewa ma gwamnati gindi. Haka ku yi tsoron Allah. Ƙarya ce. Salamu alaikum.
Kuma da Allah sai a ci gaba da aiko mana waɗannan sakonnin, insha Allah za mu ci gaba mu kuma da gabatar da su. Yanzu lokaci ne da za mu kawo labarai, amma wannan karin a takaice.
Donald Trump da kakakin majalisar wakilai Nancy Pelosi suna ci gaba da tatar baki kan batun gina katanga a kudancin Amurka da ya sanadin rufe waɗansu ma'aikatan gwamnati wanda ya shiga mako na huɗu a yau. A jiya Alhamis, shugaba Trump ya rubuta wa Nancy Pelosi cewa an ɗage tafiyar da take niyyar yi zuwa Belgium da Misira da kuma Afghanistan, kuma za a sake rana bayan da aka buɗe ma'aikatan gwamnati. Ya kuma bayyana ziyarar tata a matsayin yawon buɗe ido na kwanaki 7. Ya ce idan Pelosi za ta shiga jirgin kasuwa, to wannan ya rage nata. Ƙungiyar Tarayyar Afirka ta gabatar da wata buƙata ta bazata a jiya Alhamis da yamma. Tana kira ga gwamnatin ƙasar Congo ta dakatar da sanar da sakamakon ƙarshe na zaben shugaban ƙasar da ake takaddama a kai, bisa dalilan cewa ana matuƙar tababa a kan wannan zaɓe.
To duka-duka kuma da wannan ne muka kawo ƙarshen shirye-shiryenmu na wannan lokaci. Sai can da la'asari za a ji wasu abokan aikinmu za su kawo muku sabbin rahotanni da sauran shirye-shiryenmu. Yanzu a madadin duk waɗanda kuka ji muryoyinsu a nan wato sashen Hausa na muryar Amurka, musamman ma Alheri Grace Abdu wacce ta taimaka muka gabatar da wannan shiri, sai kuma wanda ya shirya ya bada wa Ubudu Solomon Abu da kuma injiniyanmu na wannan hantsi wato Jim Cook. Baba Yako Makiri ne daga nan Washington yake sallama da ku. Sai anjima, salamu alaikum.